je t'ai protégé.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Laraba ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2022, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hanifa Kazurdi Gamshi da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hanifa da kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na daƙile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba. A jiya talata, sanatocin Amurka 61 suka amince da ƙuri'ar kare auren jinsi ɗaya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu 36 suka yi akasin haka.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan umarnin da wata kotu a birnin tarayya Abuja ta yanke na ɗaure babban sufeta janar na 'yan sandan ƙasar Sabili da bijirewa umarnin kotun da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi. To, ko menene tasirin wannan hukunci?
Implication ɗin abubuwan, duk wani aiki da a hukumance da shi zai iya bada umarni ko zai iya sa a yi, to wannan duk abin da ya bayar baya cikin ka'ida. Kaman a ce wani sai sanya hannu a wasu takardu a hukumance ko kuma bada wani umarni na ƙasa da shi ya bi.
Sai kuma gasar cin kofin duniya da aka kara jiya da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya.
Ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin Amerika da Rasha ba a jituwa. To, wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne a kecare ne.
Kamar kowace ranar Laraba, wannan shirin Murtala Faruk Sanyi ne zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, wanda a yau na Sanyin na zai fara bibiyar batutuwan da ya taɓo a shirin a wannan shekara mai karewa. Amma kafin nan, ga Hanifa da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na daƙile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya. Wato, fafatawa da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira da Great Firewall. Daraktar kungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don daƙile sakonnin da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da sakonni ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. Ms. Richardson ta faɗa wa murya Amurka ta Skype cewa 'yan sanda na tsayar da mutane akan tituna a cikin ababen hawa na haya, suna tilasta musu basu wayoyinsu na hannu na zamani domin 'yan sandan su duba ko suna ɗauke da rubuce-rubuce kan zanga-zangar, ko sun ɗauki hotuna ko bidiyo, ko kuma sun tura wa wasu mutane waɗannan bayanan. Wasu masu zanga-zangar a birane kamar Beijing da Shanghai suna samun hanyar tura bayanai game da matakan da ake ɗauka ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi da za su kaucewa na gwamnati, da aka yi imanin suna amfani da wata fasaha da ke taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta a ƙasar. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sausauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sausautawa, duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke kawance da kungiyar tsaron ta NATO akai-akai, da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba. ba mu ga alamar raguwar tankiya ba, abinda mai magana da yawun hadakar dakarun kawancen da Amurka ke jagoranta don kawar da kungiyar IS ya shaidawa muryar Amurka ta email kenan a jiya talata. Yana mai nana ta kiran a sassauta tankiyar a dukkan bangarorin. Duk da kiraye-kirayen da aka shayi a jiya talata, Turkiya da dakarun SDF sun nuna alamar suna cikin shiri idan rikicin ya ci gaba, inda jami'an Turkiya suka kafe kan cewa dole a daina ganin dakarun SDF a matsayin abokan hulɗa a yakin da ake yi da ta'addanci. Amma a matsayin wani bangare na kungiyar PKK ta Kurdawa, wato kungiyar ta'addanci da ke da mazauni a Turkiya. A jiya talata, sanatocin Amurka 61 suka amince da kuri'ar kare auren jinsi daya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu 36 suka yi akasin haka. Sanatocin jam'iyyar Republican 12 ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin, wanda za a tura wa shugaba Joe Biden don ya sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan Amurka. Lallai al'ummominmu na bukatar samun nasara. Mun fuskanci abubuwa da yawa, inji Kelly Robinson, shugaba mai jiran gado ta kungiyar kare hakkokin 'yan ludu da madugo ta LGBTQ. A matsayina na wanda ta yi auren jinsi daya, na samu kwanciyar hankali a yanzu. Na san yanzu 'yan uwana da nike yi wa fafutuka za su kasance lafiya. Udurorin ya soke wata dokar aure ta shekarar 1996, wacce ta bayyana aure a matsayin tsakanin mace da namiji a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya. Haka kuma kudirin zai buƙaci jihohi su amince da auren jinsi ɗaya da aure tsakanin jinsuna da ake yi a wasu jihohin. Ko da yake hakan bai hana jihohin yin dokokin da za su haramta auren ba. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To, kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Halifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotunan namu a Najeriya, inda wata kotu ta yanke wa babban sufeta janar na 'yan sandan ƙasar Usman Alƙaluba ba hukuncin ɗaurin watanni 3 a gidan yari sabili da bijirewa wani hukunci da kotu ta yanke da daɗewa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mai ɗauko mana rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
Tun shekaru 20 da suka gabata, rundunar 'yan sandan Najeriya ta sallami wani jami'inta mai suna Patrick Okoli daga bakin aiki, inda shi kuma ya garzaya wata babbar kotun jihar Bauchi. Kotun jihar Bauchin ta soke wancan sallama da aka yi wa Mr. Okoli, inda ta ce an yi shi ba bisa ka'ida ba. A ranar 19 ga watan Fabrairun 1994, kotun ta umarci rundunar 'yan sandan Najeriya ta maido da Mr. Okoli bakin aiki tare da biyansa dukkanin haƙoƙinsa. Bayan jan ƙafa da rundunar 'yan sandan ta yi na bin wannan umarnin kotu, shi wannan ɗan sanda ya sake gabatar da koke a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Abuja don ta tilastawa rundunar 'yan sanda yin biyayya ga hukuncin da tun da farko babbar kotun jihar Bauchi ta yanke. Yake yanke hukunci kan wannan sabata juyata. Mai shari'a Olajuwon na babbar kotun tarayyar ya ba da umarnin ta sake yar shugaban 'yan sandan Najeriya zuwa gidan gyaran hali na watanni 3. A martanin da ta mayar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce sufeta janar ɗin ba wai ya ki biyayya ga umarnin kotu ba ne, hasali ma bai san da wannan hukunci ba. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya umarci kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen shari'a da ya gaggauta binciken wannan magana da nufin ɗaukar mataki cikin gaugawa. To, ko me tasirin wannan hukunci ga shi sufeta janar ɗin? Barista Hamza Nuhu ɗanta ne lauyan tsarin mulki ne.
Implication ɗin abubuwan duk wani aiki da a hukumance da shi zai iya bada umarni ko zai iya sa a yi, to wannan duk abin da ya bayar baya cikin ka'ida. Kaman a ce wani sai sanya hannu a wasu takardu a hukumance, ko kuma bada wani umarni na ƙasa da shi ya bi, ko kuma zaman shi a office a matsayin shi na Inspector General of Police in ba an goge wannan hukuncin ba.
To, shin a halin yanzu za a aike da shugaban 'yan sandan gidan gyaran hali kenan? Tambayar kenan da na yawa cewa lauya dan fafutuka barista Yakubu Salebawa.
Duk da lokacin da aka yanke wannan hukunci a lokacin shi ba babban inspector general na 'yan sanda ba, da farko sai a kai masa wannan hukunci, idan bai biyayya da shi ba akwai abin da muke kira form 48, dan shine ya zo ya nuna dalilin da zai sa ba za a kai shi gidan wakafi ba. Idan aka yi wannan bai yi ba akwai abin da muke kira form 49, shi ma za a ƙara kai masa, za a serving din shi wannan form 48. Idan bai ba daga nan akwai abin da muke kira contempt proceeding, an bashi form 48 ya ki biyayya, an bashi 49 ya ki biyayya. Dan haka wata shari'a ce za a ƙara bi nan musamman na rashin biyayya da dokoki. Idan har ba abi dai ba yana da kafar da zai iya mura ya je ya kalubaranci wannan kotu ko wannan hukuncin da aka yi masa.
Barista Yakubu Salebawa a rahoton Hassan Maina Kaina. Kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata, sabon babban hafsan sojan Pakistan General Asim Munir ya kama aikin jagorancin dakarun kasar da suka kware a fannin makaman nukiliya a daidai lokacin da ake sake fuskantar barazanar ta'addanci da kuma ƙara kiraye-kirayen babban hafsan ya fidda hukumar daga harkokin siyasa. Tsohon shugaban babban hukumar leƙen asiri ta ƙasar da ake kira da ISI a takaice ya fara aikin riƙe mukamin na shekaru uku a matsayin babban hafsan soja a wani biki da aka nuna ta talabijin a ƙasar a birnin Rawalpindi inda headquarter sojan ƙasar take. Munir dai ya karɓi sandar aiki daga janar Kamar Javid Bajwa wanda ya yi murabus daga mukamin bayan wa'adin shekaru shida da aka tsawaita mai cike da takaddama. Sojoji sun taka gagarumar rawar wajen mulkin kasar da ke kudancin Asiya mai yawan jama'a kusan miliyan 220. Sojojin ne suka kitsa kawar da zababbun gwamnatoci ta yin mu'amala da abokan hulɗar siyasa, sannan kai tsaye sun yi mulkin Pakistan kusan rabin shekaru 75 na tarihin kasar. An shiga yanayin alhini yayin da Senegal ta samu damar shiga mataki na biyu na cin kofin duniya a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da mutuwar Papa Bouba Diop, tauraron kwallon da ya sa suka samu damar shiga wasan kwata final a karon farko a shekarar 2002. Khalidu Koulibaly ya sanya wani abin hannu na musamman mai dauke da lamba 19, wato lambar Diop. Su kuma 'yan wasan suka rike tuta mai hoton dan wasan na tsakiyar baya da dan kwallon nasu ya zira kwallo a riga a ragar a minti 70, inda aka tashi da ci 2-1 a wasan da suka yi da kasar Ecuador, abin da ya sa mataki na 'yan 16. Diop, wanda ya mutu yana da shekaru 42, ya ci kwallo a wasa da Senegal ta buga da Faransa, inda ta doke Faransa da ci 1-0 a gasar 2002. Kana ya zira kwallo a wasan da Senegal ta tashi da ci 3-3 a wasan karshe na rukuni.
Tuwa gaida Hanifa Kabeji Kamshi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da labarin rufe taskar rahotannin namu da batun gasar cin kofin duniya da ta shiga kwana na 11 yau, inda a jiya Amurka ta fafata da ƙasar Iran, ƙasar da ta zama sanadiyar fice wata gasar a shekarar 1998 a Faransa. A hirar shi da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba, mai fashin baki Garba Suleiman ya bayyana dalilan da ya sa wannan wasan ya dauki hankalin 'yan kallo a kasashen duniya.
Wasa da aka fafata aka gwabza karo tsakanin Iran da Amerika ya kayatar kwarai da gaske, ya ba kowa sha'awa, tun ma ba su Amerikawa ba da kuma duk wani mai sha'awar kallon kwallo a duniya.
To, akwai masu cewa harkar siyasa ta shigo wannan bugawar da aka yi, ta kake ganin wannan abin ya tabbata?
Duk wanda ya san abin da yake faruwa a duniya kuma yana jin labarai iri-iri ta kafofi daban-daban ya san cewa ba a ga maciji tsakanin Amerika da Iran, ba irin takunkumin da Amerika ba ta sama Iran ba, iri-iri daban-daban. Saboda haka a siyasance su Amerikawa za su yi murna, za su yi farin cikin
ganin cewa sun lashe wannan wasa, ana ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin Amerika da Rasha ba a jituwa, to wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne ya kamata a yi shi a kece raini. To Allah dai ya nuna mai rabo ya yi nasara kan wannan wasa. Bugu da ƙari kuma, domin tsaban nuna siyasan a ciki, wato hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Amerika da ita gwamnatin Amerika da masu hannu da shuni da yawa sun yi ma 'yan wasan Amerika alkawarin don kishin da ke tsakanin Amerikawa da mutanen Iran idan har suka ci wannan wasa, akwai wani tagomashin kyauta mai yawan gaske wanda yake jiran su. To wannan kyauta ku zai zo ga hannunsu za su samu.
Ta wani fanni 'yan wasan Iran suka burge ka, kuma ta wani fanni 'yan wasan Amurka suka burge ka?
A inda wato duk wanda ya kalli wannan wasan zai ga cewa Amerikawa wato sun dinga stingin, wato sun ta harbin 18 ɗin Iran. Sun ta kai musu hari, sun ta kai musu hari, inda Allah ya ba su sa'a harin da suka dinga kaiwa a kwallaye ɗaya-ɗaya-ɗaya mun yi lissafin abin da suka barar wajen kwallo biyar, kamar yadda su ma Iran sun barar da kwallo sun kai guda uku ko hudu. Abin da kuma ya ba kowa sha'awa a nan a Amerika, yadda 'yan wasan Amerika suka ɗauki wasan, akwai coordination, wato haɗin kai, wannan ya ba wannan, wannan ya taɓa ya ba wannan, kamar yadda dai wasan Brazil ba su cika buga ta a samar ba tun harbatamati. In kaga kwallon sun gara ta taje wurin wannan. Sannan ga shi kuma wato dakarun tsaron gidan Amerika sun yi bakin kokarinsu, sun iyaka kokarinsu su kare mutuncin ci ɗaya nan da suka samu suka yi.
Garba Suleiman wani mai fashin baki a hirarsa da Ibrahim Ka Almasi Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da shekara ta 2022 ta soma adabu, za mu kawo muku bitar muhimman abubuwan da suka faru a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin baki mai yanka wuya na farko a wannan shekara ta 2022, mun soma ne da jin ra'ayoyin 'yan Najeriya kan yadda suke zargin kasawar gwamnati musamman a sha'anin tsaro.
Ba za mu manta fyaɗe kisan gilla, sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba.
Matsalolin da muka samu ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari, ba kasan da aka raina talaka kamar kasan Najeriya, kuma ba wajen a Najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin Najeriya.
Gazawa da yawanci 'yan Najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba ta fannin tsaro, ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyarta, ko kuma suka yi ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro, musamman ma dai maganar nan ta garkuwa da mutane da don neman fansa da kashe-kashe da ake ta yi.
To sai dai hakan bai hana bayyana fatan da 'yan kasar suke da shi ba a yayin da aka shiga sabuwar shekarar.
Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau, a ce Allah ya taimake mu wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. Sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a Najeriya, shi ma a ce Ubangiji Allah shi a cikin al'amuran, Allah sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki.
Fatanmu ya zama cewa gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci, na tashin hankali, na bala'i, su sassauta mana.
A cikin watan na Janairu kuma kungiyoyin farar hula suka yunkura domin kalubalantar albishirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musu a ƙarshen shekara ta 2021 na cire tallafin man fetur, wanda hakan ke nufin ƙarin farashinsa.
Kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai, wa ake ba wa tallafin? Ita NNPC din ake ba tallafi ko wa ake ba wa? na farko kenan. Sannan biyun su ya kamata ma a zauna a daddaje a kasan nan a ga yawa ƴan ƙasa shin man fetur din da NNPC take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan, danyen man da take diba adadi nawa take diba take fita da shi, sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi kasan nan. To wannan abu mun ce da mutanen mu da suka muka shirye dutsunan shirin da muka yi a saurara, amma kowanne su ci gaba da meeting a jihohinsu saboda mun san magana cewa kai an dakatar zuwa lokaci ba cewa kai an yanke gaba ɗaya ba, mun san za a jiya kuma tsaro wata sabatta juyayyen ne karshen ta a daidaita daga mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu makamancin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yadda ba.
A makon farko na watan Fabrairu gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar PDP. Yana mai bayyana ra'ayin cewa shine yafi cancanta da shugabancin kasar.
Bangaren shari'a, bangaren majalisa da kuma bangaren gwamnati da su ne bangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya. Kowannensu in ka duba akwai cancantar da Allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin. Ƙari ga wannan kuma ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kai na saurayi ba, amma ko ba zan kira kai na tsoho ba, saboda kai ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuttuba ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da nayi duk sanin Najeriya da Allah ya bani har yanzu shekaruna 56.
A cikin watan na Fabrairu ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso da ke cikin jam'iyyar PDP a lokacin ya jagoranci kaddamar da wata kungiyar fafutukar siyasa a Najeriya domin ceto kasar daga abin da suka kira halin ni'yasin da take ciki. Farfesa Rufa'i Alkali na cikin jigajigai daga jam'iyyun siyasa daban-daban da suka haɗu suka kafa kungiyar.
To ganin cewa kasa tana so da dame din shine muga ya kamata zabi din guda biyu ne, ko kowa ya zanna a gidansa a ɗakinsa ya zanna yana shiru, ko kuma yana ta koke-koke yana tofa Allah tsine, ko kuma mu tashi mu haɗa gangami mu haɗa kanmu mu ga ta inda za mu taimaka ceto ƙasarmu. Da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban, wani suna cewa suna son ƙasar su ta kansu, wani suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefen ƙasa a bai da shi wata gefen ƙasa. Ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da ya fitar mana hankali mutane da aka zaɓa, maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na haɗa hankalin jama'a, su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum waƙiyar siyasa kenan.
Kalaman ministan shari'a Abubakar Malami sun janyo masa jangwam a jihar Sokoto a watan Maris sa'ad da ya ambaci wani da sunan shugaban jam'iyyar APC na jihar alhali lamarin takaddamar shugabancin na a gaban kotu.
Chairman zaɓaɓɓe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto, chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatas Alhaji Mai Nasara Sani, mun bayyana Sokoto saboda an saki ran shugabanni na gari. Shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya, shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba, kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce.
Isa Sadiq Acida shi ne shugaban jam'iyyar ta APC da aka ayyana a jihar daga bangaren tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakar da Wamako.
Case din ga hoyana wurin appeal court a matsayin na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata. Muna son malamin shi fahimci nan jihar Sokoto ba shi hakke bace. Sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi. Mun ga abin da ya faru ga Runfata, mun ga ya kasa kawo Runfata, mun ga bala'in da an kai a Runfata. To muna fatan ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu, domin ba mu ƴan jihar Sokoto mun haka sai Runfata ba a jihar Kebbi. Tana abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da an gaban kotu wurin campaign na siyasa. Ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba, inda har zai zo shi din wannan a gaban campaign. Ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai adalci ga dukkan ɗan Najeriya.
Har ila yau a cikin watan ne kuma wata takaddama ta barke tsakanin jama'ar kudu da arewacin Najeriya kan tsarin mulkin karba-karba, inda ƴan kudu ke ganin lokacin su ne ya kama bayan shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari.
Mun yadda muna shan wuya, wannan ba ni da ja. To amma idan muka sake komawa ruwa, wannan gangancin da zamu yi tsalle na biyu zamu yi, yanzu zamu yi tsalle na uku, shine a dauki mulki a baiwa. Ni ban na suka dan kudu ya fito, dan arewa ya fito, a kowace jama'iyya ai primary election a zo ai zabe wanda Allah ya bashi yasi da guriya, an mutane ai sun suka zaba kuma ko me shamin su suka jiyo, amma a ce an yi zonin an bai wani guri, wai wani guri ba su da haƙi, kuma ƙasar su ce suna da yanci, wace akan me?
To sai dai ba ƴan kudu kaɗai ba, har ma da wasu ƴan arewa kamar tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau sun bayyana goyon bayan tsarin na karɓa-karɓa.
Sai yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna, kuma tilan ne tunda Allah ya haɗa mu ƙasa guda, mu yi duk da za mu a hankali na yadda da juna ɗin nan, wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da ƙabilarsa da addininsa da yankinsa su ma ƴan Najeriya ne, kuma a ba su dama, domin in ɗan garin naka ya zama bai aiwatar da abin kirki ba mai amfanin sa.
Na fahimce ka dai kenan kai kana goyon bayan karɓa karɓa kamar yankin arewa ta yi a miƙa ma.
To amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayinta. Yanzu a APC misali ɗan arewa Bahaushe Musulmi ya shekara 8, mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba, ya iya ko bai iya ba, wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilin, amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida na Sanyin na kafin mu karkare ga wannan sako.
Gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa, inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan. Za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai, ba za a bar 'yan kallo a baya ba, waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha. Za mu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bari a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka. Ku bari mu more wannan gasar ƙwallon ƙafa mai ƙayatarwa tare.
Haka yake na gumma, ga Hanifa ta sake shigowa da tishin muhimman kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na daƙile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya, wato fafatawar da ke gwada ƙarfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira Great Firewall. Daraktar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an ƙasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don daƙile saƙonni da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka ƙware wajen isar da saƙonnin ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a intanet. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sausauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi wani tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa, duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke da ƙawanceyin kungiyar tsaron ta NATO, da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar ƙawance a yankin a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata matsaya ba. A jiya Talata, sanatocin Amurka 61 suka amince da ƙuri'ar kare auren jinsi ɗaya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu su 36 suka yi akasin haka. Sanatocin jam'iyyar Republican 12 ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura shugaba Joe Biden don sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan Amurka.
A gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin ciwon yamace na Aisha Ma'azu. Shirin da ke nazarin kalubale da mata ke fuskanta tsakanin al'umma. Kamar kullum za a iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai da Hadiza Kyari da ma Maryam Dauda da Baba Yakubu Makeri da suke cikin wannan ɗaki da kuma Jumbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni da injiyan Muneo Kyle Alheri, ke muku fata alheri.